'yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni da kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin karya ba, inda ma su irin wannan a gaba, ƙanshin bai fi na komai ba.
Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim zan gabatar.
Kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan bai nuna wa al'umma sunayen waɗanda to yake so ya nada, sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanarsa, kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi.
Idan ka nada mutum, ka nada shi ne akan ilimin ka na baya, kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci. Da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hidimarsa, a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza, to yanzu dama ta faɗaɗa, yana iya canjawa a kowane lokaci.
Hakki ko rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen nada shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati bayan cin zaɓe da kuma matsayin amintaka kafin nada mutum a mukamin siyasa, shi ne batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai taɓo. A dakace mu
adirka akwai wasu ƙanyuwa da suke karɓo kuruti da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta fi hana su da gaggawa.
Madalla, masu aure kamar yadda masana da ƙwararru ke ambatawa, demokaradiyya tsari ne da ke samar da gwamnati da mutane ko talakawan ƙasa suka zaɓa domin biyan muradin 'yan ƙasa. Wannan batu na zaɓe shi ne babban ginshiƙin kafa gwamnati, inda 'yan ƙasa ke taruwa su jefa ƙuri'arsu ga mutanen da za su shugabance su. Bayan cin zaɓe, shugabannin kan naɗa mutane ko jami'an da za su dafa musu wajen tafiyar da harkokin gwamnati na yau da kullum. Shin a wannan gaɓa ko talakan ƙasa na da rawar takawa domin tabbatar da cewa wanda shugaba zai nada ya cancanci zama waccan kujera kamar yadda ake so? Barista Audu Bulama Bukarti, lauyan gwagwarmaya ne a Najeriya, wanda yanzu haka ke karatun digirin digirgir wato PhD a kasar Burtaniya, ya yi ƙarin haske a kan wannan batu.
To, a ƙa'idar doka ma'aikatan gwamnati tashi uku ne. Akwai waɗanda ake kira public servants. Public servant na da faɗin ma'ana, amma a nan tana nufin waɗanda aka nada, su ba zaɓaɓɓu ba ne, su kuma ba ɗaukakkun ma'aikatan gwamnati ba ne na dindindin. A waɗannan naɗaɗɗu ne kamar masu ba wa gwamna shawara ko shugaban ƙasa, kamar ministoci da kwamishinoni. Su ma'aikatan gwamnati na dindindin, wato civil servants, akwai ƙa'idojin da doka ta tsara na yadda ake ɗaukarsu, kuma yana nan a civil service rules and regulations. Amma su public servants ko kuma naɗaɗɗun ma'aikatan gwamnati, su doka ba ta yi bayani dalla-dalla yaya za a nada su ba. Doka ta ba wanda aka zaɓa dama ne ko shugaban ƙasa ko gwamna a matakin jiha ya nada wanda ya ga ya dace. Mutum ɗaya da doka ta ce sai wane za a nada shi ne Attorney General, wato babban ministan shari'a, wadda doka ta ce sai ya shekara 10 da zama lauya za a iya nada shi a matsayin minista ko kuma kwamishinan shari'a a matakin jiha ko a matakin tarayya. In ban da shi, duka sauran za a iya nada kowa, in dai wannan wato mukami na siyasa ne. Akwai mukamai irin su Auditor General da Accountant General, wanda ita ma doka, su ma doka ta tsare yadda za a nada, amma wannan ba za ka iya kiransu nadin siyasa ba ne, tunda su waɗannan ma'aikata ne ƙwararru wanda ba sa cikin ministoci. To, kaga kenan a wajen nadi, doka ba ta ba da dalla-dalla yadda za a yi a nada shi wanda yake public servant, wato naɗaɗɗen jami'in gwamnati ba. Sai dai idan muka duba bisa tsari, waɗannan mutane abu na farko ana ɗaukar su ne a ba su amanar al'umma. Kaga kenan kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda wato yake so ya nada, sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanarsa, kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi. To, amma ba a irin wannan. Abinda gwamnatoci suke yi yanzu a Najeriya shi ne sai a tura sunayen irin waɗannan mutane da ake so a nada wurin hukumar SSS ko DSS, su ne suke bincike a kan irin waɗannan mutane. Idan wankakku ne, to sai a tura majalisa, su kuma su yi musu bincike na kokofi daga nan sai a nada su sai dai abin da nake gani tunda in aka dau minista a Jigawa misali ko a Kano shi ministan kasa ne amma wakilin Jigawa ne ko mai wakilin Kano kuma tunda a demokradiya muke kamata yayi shugabanni su dinga samu hanyar yadda za su yi su shawara da al'umma akan wanda suke so su nada kada a je a nada mutum a matsayin wakilin su wanda kuma ba shi ya dace a nada ba
Sannan gaba a cikin shirin zamu ji mahangar malaman addinin musulunci akan yadda alaka ya kamata ta kasance a tsakanin zababban shugaba da mutumin da ya nada domin ya taya shi gudanar da mulki
a dole ka mutum ne gandacci haishaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacci da farida baki ne ko na mace harkan ba ya zan furra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙƙin sa ya tattara kodi ko ke na samu
masare wani al'amari game da sha'anin shugabanci musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine yadda waɗanda aka zaba ke amfani da aminci ko abokantaka a matsayin sharadin bayar da muƙamin siyasa domin tafiyar da sha'anin gwamnati Sheikh Muhammad Nuru Khalid shine daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa mai zaman kanta a birnin Abuja na tarayyar Najeriya yayi ƙarin haske game da wannan batu
idan ka nada mutum ka nada shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci musamman ma ga shi damar da ka bashi da bai same ta ba da ba komishina bane ka nada shi komishina yanzu da yayi gaskiya a matsayin sa na tsohon hidimarsa a matsayin sa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta fadada sannan bukatu sun yawa a kan shi yana iya canjawa a kowane lokaci kuma kai za a tambaye ka kai al'umma suka zaba kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya don haka dole ka dinga sa ido kana nuna ba ka yadda da shi ba sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne
wannan ya takaita ga gwamna ko kuma dukkanin matakai na
duk matakin da aka ce kai ne shugaba dole ka dinga duba na ƙasa da kai kana bincika abinda aka bani na baku aka ce ku yi kaza kun yi ba za ta ci yadda da cewa suna ce maka mun yi da baki ba sai ka je ka duba shi ake kira supervision dole ka dinga yin wannan domin gudun kada a samu matsala
wannan supervision misali ko sanya ido da bibiya yana nufin kamar wata kin baka yadda mutum din bane kenan ko kuma a me hakan ki alamtawa
ai duk wanda kake so ka yadda da shi ka bashi amanar al'umma in ka bashi amanar al'umma maganar yadda bata taso ba maganan yayi ko bai ake yi ba idan kana so ka bashi a matsayin yaddarganka to karka na kashi a mukami sai ka bar shi da mun ka san shi da dini ne dai amma yanzu ka dauki dukiyar al'umma ka bashi dole ka bincika domin kai za ka kama an abubuwa su ka lalace
kenan amincin wancan ya gushe kenan ko kuma a wata nukula ce ta sa dole yanayin haka za ta fi
yana nan an da rubu ana kulawa ana duba yana nan bai gushe ba amma ana kulawa a gaskar ya gushe idan aka ya gushe shi kenan in bai gushe ba shi kenan
dan adam yana tare da gazawa misali wani lokaci kuma sai aka samu wannan gazawa din aminci ya samu ta gaba kenan
idan ya zama ba sakaci ba ba ganganci ba ai ana lura da me ya faru kana aiki sai wani abu ya faru wanda ba sakaci bane ba ganganci bane idan sakaci ne ko ganganci aminci ya kare amma idan ba sakaci bane ba ganganci ba za a ba mutum uzuri a zamantakewar talaka zai iya ganin cewa rashin sa ido shine cika amma a mulki sa ido shine cika komai ka bincika shine aikin shugaba ya tabbatar da an yi shine aikin shugaba ba wai kawai ya bada asanin kawai ya tafi ya kwanta ba
Sheikh Muhammad Nuru Khalid kenan a Najeriya kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman muka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai toka in kudai zan aikin talaka kan kai wannan ba mai cinka.